من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يقول مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قارا يبود قوديا لكم جنجنا قا الله سبحانه وتعالى إدادة موانن يني ميتارو البركة واتو يني نلي تنين قرن تلاتة وديو منا شيدة قواتن بيارتن مسلنشي watan jumada mil ula yau hijrana da shekara 1445 daidai da 20 daidai ga watan 11 miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mai tarin albarka maktabatu darul ilmi dake wannan unguwa ta manawa ci a nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi da muke cikin littafin manhajul masail littafin babban malami Alhaji Sa'ad bin Umar bin Sa'id a Futattori Jamhuriyar Mali Allah ta'ala ya masa rahama wanda muke karanta shi a wannan majalisi namu a daidai wannan yini kuma a lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata malam ya fassara mana mai aikin nufi da al-imanu billah mun yi magana akan kabar al-imanu billah malam ya kawo ayoyi da goyen bayan hadisi da maganganu na malamai akan fassarar al-imanu billah to cikin hikimar Allah a yanda malamin ya rubuta to magana ta kawo mu karshen kabar al-imanu billah a darasin da ya gabata yau zamu tashi al-imanu bil mala'ikati al-kiram a shafi na 11 a littafin irin littafin hannuna yau kuma shine darasin mu na hudu a wannan littafin malaki cewa al-imanu bil mala'ikati al-kiram imani da mala'ikun Allah masu karamci dama qur'ani Allah yana cewa la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ko kuma bal ibadun mukramun su mala'iku bayin Allah ne masu karamci la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun su ba sa sabawa Allah a duk dokar da Allah ya ba su a kullun umarnin da Allah ya fada shi suke aiwata mala'iku wata halitta ce da Allah bai kaddara dan adam mai gansu ba dan halicce su daga haske kuma su ba sa sabawa Allah dukkan mala'iki ba mala'ikan da aka taba rawaitowa ya sabi Allah ba dukkan Allah ya halicce su ta hannun dama ne babu jabbir babu mutakabbiri babu mai saban Allah a cikin mala'iku gaba ɗayan su kuma ba wanda ya san adadin mala'iku sai Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa amma akwai wa'ansu da Allah ta'ala ya nufata musan su wanda ya kawo sunayen su cikin alqur'ani kamar Jibril da Mika'il da Malik da irin surar Ibati da wa'ansu wanda hadisin suka tabbata a takaice wannan shine abin da ya shafi mala'ik Malik ya cewa wa huwa an yatahaqqaqa al-mukallafu shine mukallafi ya samu tahqiqi ya tabbatar bi anna Allah ibadun mukramin Allah ta'ala iya da wa'ansu bayi masu karamci makhluqina min nur wannan bayi na Allah an halicce su daga haske su mala'iku daga haske Allah ya halicce su kamar yadda kuma aljanu daga wuta wa kalqal janna min marjin min nar mu kuma aka halicce mu daga kasa domin Allah ya halicce annabi Adam daga kasa an fahimta makhluqina min nur su mala'iku an halicce su daga haske la ya'kuluna mala'iku ba sa cin abinci ba ruwansu da tsadan masara da shinkafa wuta rufe bodar ku ba ruwansu da shi so Allah bai kaddara musu cin abinci ba an ce abincin su ne subhanallahi walhamdulillah ina abincin su yini la ya'kuluna wala yashrabuna ba sa shan ruwa ba sa ci ba sa sha wala yanamuna mala'iku ba sa bacci ba sa bacci wala yankihuna ba sa aure wala ya'suna Allah ta'ala fima amarahu mala'iku ba sa sabawa Allah cikin dukkan umarnin da ya ba su wa yaf'aluna ma yumarun a kullum mala'iku suna aikata umarnin da Allah ya ba su wannan sune mala'iku kunji sufufinsu la ya'kuluna ko kuma tun farko ba makhluqi ne minnu da haske aka halicci mala'iku ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ba sa aure sannan ba sa saban Allah duk abin da Allah ya umarce su suna zaike masa kuma duk abin da Allah ya hane su ba sa yi qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake faɗa game da mala'iku wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir duk wanda ya kafirce wa Allah sannan ya kafirce wa mala'iku sannan ya kafirce wa littattafai sannan manzanni sannan ranar alkiyama to baqaddalla dalalan ba'ida to wannan ya bata manisanci daga hanyar shari'a kaga annan nan Allah sai ya gwama kafirce masa da kafirce wa mala'iku da littattafai da manzanni da ranar alkiyama kaga wannan suna kama da arkanul iman kaga al-imanu billah wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir duk a wannan aya akwai rukunin imani guda biyar a wannan to duk wanda ya kafircewa wannan duka ko ɗaya daga cikin su din to Allah ya ce faqad dalla dalalan ba'ida to wannan ya bata manisanci daga shari'a a suratul nisa ayat number 36 Allah yake faɗi wa iz qala rabbuka lil mala'ikati ka tuna lokacin da ubangijin ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya wani khalifa na bayan ƙasa lokacin da Allah ya nufin halittar dan adam sai ya sanar da mala'iku cewa ni inji Allah zan halicci khalifa wanda zai zamto shine zai ke bin dokoki na shine zan bashi umarni a cikin zan zabe wa Allah sun zamto jakaduna a bayan ƙasa kaga aya ta tabbatar akwai mala'iku kira tunda Qur'ani yace iz qala rabbuka lil mala'ika tunda lokacin da ubangijin kai faɗa wa mala'iku Allah zai halicci zai sanya khalifansa a bayan ƙasa a magana ta uku da ta hudu afwan yawa wa kala alaihi salatu wassalam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal baital ma'mura cewa baitul ma'mur sun ce tana sama ta hudu an ce yanda ka'aba take a bayan ƙasa haka baitul ma'mur take a sama yanda ake zuwa ake dawafi a ka'aba ake ibada to haka baitul ma'mur mala'iku suke cikawa ana ganewa to baitul ma'mur din tunda Allah ya ce wal baitul ma'mur cikin suratul turin amal yadkhuluhu kullu yawmin 70 alf malikin lam yaquduna manzon Allah ya ce a baitul ma'mur din nan a kullun akwai mala'ika 70,000 hini 70 alf 70,000 sau 70,000 kin an gane ko mala'ika 70,000 sau 70,000 a kullun za su yi baitul ma'mur su yi nafila raka'a biyu sun mala'ika hudu na ba za su dawo ba tunda Allah ya halicci duniya haka yake ka Allah da iko yake ba a kullun ta Allah in ka ga ba a halicci mala'ikun nan ba kiyama ce ta yi yanzu waye san ran da aka kafa duniya ka dau lissafi kuma zuwa yau kai daga wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau ma daga hijirarsa zuwa yau akwai shekara 1400 da wani abu. To ko daga wannan lokacin ka lissafa ba fa shekara ba, ba wata ba, ba kwana ba, kai ba sati ba, a kullun kullun sai Allah ya turo mala'ika 70,000 sau 70,000 kun ba za su dawo ba. Shine sun mala'i hutun sannan waɗannan dai ba za su dawo gobe ma wa'ansu ne za su. Shi yasa Allah a wata ayar yake cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, ba wanda ya san adadin rundunar Ubangiji ka sai shi Allah ne kawai ya sani wa mala'i. Asluhu fi sahihai, asalin hadisin yana cikin littafin Bukhari da Muslim. Ana fahimta? Jim al-imanu bil kutubi samawiyya al-muqaddasa, imani mai namba ta uku anan ine imani da littafai da Allah ya sauko da su daga sama masu tsarki. Al-muqaddasa shine al-mutahhara, littafai masu tsarki da Allah ta'ala ya sauko da su. Malik ya cewa yajibu alal mukallafi, yana zama wajibi kan mukallafi an yu'mina bi anna Allah ta'ala, ya jaddada imaninsa da Allah ta'ala. Anzala ala rusulihi al-kiram kutuban, Allah ta'ala ya saukowa da wannan manzanni masu karamci littattafai, ya saukowa da manzanninsa masu karamci, ya sauko musu da littattafai. Kutuban jam'i ne na kitab, muqaddasa littattafan masu tsarki wanda daga Allah su. Iya kalamuhul kadim, a cikin wannan littattafai da Allah ya saukar akwai maganan Allah da daddiya, ine kalamuhul kadim. Wa awhaha ilaihim, Allah ya yi wahayin wannan littattafai zuwa ga su manzanni. Mubayyinan fiha shara'i'ahu, a cikin wannan littattafai Allah ta'ala iya bayyana dokokinsa da shari'o'insa. Wa ahkamahu, da hukuncensa. Li yabluguha ila khalqihi, so aikin annabawa da manzanni su dau wannan sakon su isar da shi zuwa ga halittar Allah. Ana ganewa? Da Allah ya sako da littafai sai damkawa annabawa su ta hanyar wahayi, su kuma annabawan kace su isar da sakon cikin littafin zuwa ga halittun Allah. Yurshiduhum fiha, akwai shiriyar bayin Allah cikin littafai. Ila ma fi sa'adatuhum fil hayati, a cikin abin da shine shiriya da kuma samun babban rabo a wannan rayuwa guda biyu shine hayatu dunya wal akhirah. Wa azamu hadhihi al-kutub, mafiya girma daga cikin waɗannan littafai da Allah ya saukar ga su. Anan malam yake cewa yurshiduhum fiha ila ma fi sa'adatuhum fil hayati, a cikin littafan da Allah ya saukar akwai shiriya, akwai kuma samun babban rabo a rayuwar duniya da lahira. Ashe mu wannan al'umma ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, idan muna so mu tsira a duniya da lahira, idan muna so mu samu babban rabo a duniya da lahira, to mu rike Al-Qur'ani. Ana ganewa? Mu kama Al-Qur'ani mu rike shi gam, a ciki shiriyar mu take, a ciki samun babban rabo mu yake, a ciki samun shiriyar mu a duniya take, a ciki kuma samun shiriyar mu ta lahira. A ciki rabon mu na duniya yake, a ciki rabon mu na lahira yake. Kaga ashe duk mutumin da baya riko da Al-Qur'ani ya tafka hasara, duk mutumin da yake nesa da Al-Qur'ani ya tafka hasara da bata da kaba. Tunda Qur'ani man akaza bihi faqad man akaza bihi faqad irshada, duk wanda ya riko da Qur'ani ya shiriya. Waman hakama bihi faqad adala, waman qala bihi faqad sadaqa, duk wanda ya magana da Al-Qur'ani yayi gaskiya, duk kuma wanda ya hukunci da Al-Qur'ani yayi adalci. Ana ganewa? Saboda Qur'ani karanta shi da fahimtarsa shine zaman ka lafiya a duniya da lahira, kuma shine samun rabonka na duniya da lahira, kuma shine samun nutsuwarka ta duniya da lahira, shine samun walwalarka a duniya da lahira. Duk mutumin da yake nesa da Al-Qur'ani to babu shakka zai yi rayuwa mai wahala, tunda Allah ta'ala yana cewa a duk wanda ya bucirewa ambato na Al-Qur'ani kira fa inna lahu ma'ishatan danka iya cikin rayuwa mai kunci wa na'shuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma a ranar alkiyama Allah ya ci zanta da shi maka duk wanda ya juya qur'ani baya wannan ne hukuncin sa Allah zai hada shi da rayuwa mai wahala a duniya kuma sannan alkiyama zai tashi maka to a duniya alkiyama ka tahi da idan ka bi mai za a gari ba da tana maka kaga wannan iya nuna mana kan cewa duk mutumin da yake sakaci ko yake nesa da alkurani to bai kama hanyar shari'a ba a hanyar bata yake kuma in bai yi wasa ba hanyar da sai ta halakar da shi ina kira ga al'ummar musulmi mu riki alkurani mu bi wa alkurani lokaci a rayuwar mu na karanta shi da fahimtar sa da aiki da shi in ka sa wannan a rayuwarka zaka ga canji inda baka zaka rayuwarka za ta canja zuciyarka za ta samu nutsuwa sannan za a ga rayuwarka ta zama tana da sauki akan wanda baya karanta alkurani mafi girma daga cikin wannan tafi ijmalan yace na daya at-taura al-munazzal ala sayyidina musa alayhi salam ko alayhi salatu wassalam akwai at-taura da Allah ya saukarwa da annabi musa alayhi salatu wassalam tsiran Allah da aminci tabbata gare shi wazzabur al-munazzal ala sayyidina daud alayhi salatu wassalam akwai littafin zabura wanda Allah ya saukarwa da manzonsa annabi daud alayhi salatu wassalam tsiran Allah da aminci tabbata gare shi na uku wal injil al-munazzal ala sayyidina isa alayhi salatu wassalam akwai littafin injila da Allah ya saukarwa da annabi isa tsiran Allah da aminci tabbata gare shi wal qur'an da al-qur'ani al-munazzal ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa kuma alayhi salatu wassalam akwai littafin al-qur'ani da Allah ya saukarwa da annabi mu annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam an fahimta wannan sune littafi guda hudu da malamin ka amma akwai sufi ibrahim da bai kawo sai da kan cewa malamai suna cewa ba dunkulallen littafi bane takardu ne wanda Allah ya sauko da su ga ibrahim al-khalil alayhi salatu wassalam wa yu'minu bil qur'an bayan kai imani da dukkan littafan nan guda hudu sannan zaka sake wani imanin sabuddal da alqur'ani a'azamu hadhihi al-kutub sai ka kudure ce alqur'ani shine gaba shine mafi girma a cikin wannan littafi an gane ke bayan kai imani duk daga Allah suke kuma duk Allah ne zo a bauta masa da su a lokacin da ya sauko da su amma sai kai dorin imani kuma gaba ɗaya shi qur'ani shine gaban su kaga shine zo a ƙarshe amma kuma shine gaba da su a falla da daraja kamar annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shine zo ƙarshe amma kuma shine jagora kuma shine shugaba an fahimta sai kai imani alqur'ani shine a'azam hadhihi alkutub mafi girma cikin wannan littafi wa muhaiminan alayya kuma qur'ani ya kunshi duk abin da ke cikin at-taura injila zabura duk ya kunshi su a cikin sa yine muhaiminan alayya ana ganewa wa nasik li jami'a ahkamiha wa shara'iha kuma qur'ani ya goge duk hukunce-hukuncen waɗannan littafan duka sanan da shari'o'in su duk qur'ani ya goge yasa zuwan al-qur'ani sai aka daina aiki da at-taura da injila gaba ɗaya sun tafi daga aiki ana fahimta yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga Umar bin Khattab radiyallahu anhu iya karanta wa an su takaduna a Taura da ya ganye sai ya ce Umar ba haza Umar me hannu kake karantawa sai ya ce shay'un min at-Taura ya Rasulullah wani abu ne daga cikin at-Taura nake karantawa sai manzon Allah ke cewa Umar radiyallahu anhu law kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa an yattabi'a yace da dai shi kansa annabi Musa da aka saukowa da at-tauran yana nan da rai wallahi ba abin da zai fitta shi a gaban Allah sai ya bi an gane ko Allah ya rika alƙawari da su wa iza akaza Allahu misaqan nabiyina ko lamma atitukum min kitabin wa hikmati thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sai ce la tu'minun nabiyyi wa la tansuranna qala aqarrtum ala wa aqastum ala zalikum isri qalu aqarrna قال فشهدوا انا معكم من الشهيدين الله ya ce na riki alƙawari da annabawa cewa a wa iza akhazna min nabiyina misaqan mun riƙe alƙawari da annabawa inji Allah cewa idan wannan manzon ya zo idan ya riske ku ko ya riske ɗaya daga cikin za ku yi imani da shi kuma za ku taimake shi ke da tu'minun nabi wa la tansuranna duk annabawa sai da Allah ya ce idan annabi Muhammad ya zo ya same ku ko ya same wani a cikin ku za ku yi imani da shi kuma za ku taimake shi suka ce eh sai Allah yake cewa akhaztum ala zalikum isri qalu aqrarna suka ce mun tabbatar ya Allah za mu yi mai da azabu mishi sai kashi kala fa shadu ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidi kuma Allah ne ma ina shaida tare da ku an fahimta kaga wannan daraja ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kima ce daraja ce to sai yake cewa da Musa iya da rai to ba abin da zai fitar da shi a gaban Allah face sai ya bi saboda ka aje a tauran nan kama alqur'ani ana fahimta da kyau wa muhaiminan alaiha wa nasikin li jami'i ahkamiha wa shari'a qur'ani da yazo duk ya goge shari'a da ake yi da attaura da linjira ya goge hukunce-hukuncen attaura da linjira sai Allah ya da abauta masa ayi shari'a ya hukunci da alqur'ani ana ganewa qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake faɗa ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد ضل ضلالا بعيدا الله يكي cewa يا أيها الذين آمنوا يا قوم أصحاب الإيمان آمنوا بالله وانا سنتي توكيدي ne anti ya ayyuhal ladzina amanu kuma amanu an gane kike ko ya kuma su imani ku kare imani da Allah sannan ku ƙare imani da manzo sallallahu alaihi wasallam shine wa rasuli da an ce rusulihi to manzanni duka amma an ce rasulihi annabi Muhammad kira sallallahu alaihi wasallam wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi ku yi imani da littafin nan da Allah ya saukarwa manzansa shine alqur'ani mai girma wal kitabi allazi anzala min qabl kuma ku yi imani da littafin da Allah ya saukar kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa man yakfuru billahi duk wanda ya kafirce wa Allah wa mala'ikatihi ya kafirce wa mala'ikun Allah wa kutubihi ya kafirce wa littafin da Allah ya saukar wa rusulihi ya kafirce wa manzannin Allah wal yawmil akhir ya kafirce wa ranar alkiyama fa qad dalla dalalan ba'ida Allah ya ce wannan ya bata manisanci ya bace wa hanyar gaskiya yayi nisa daga inda shari'a take inda ya zamto baka yi imani da Allah ba baka yi imani da mala'iku ba baka yi imani da littattafai ba baka yi imani da manzanni ba baka yi imani da ranar alkiyama ba to ka bata ko mai nisa kuma koda ka ce kai imani da wa'ansu baka yi imani da wa'ansu ba to bata nan da iya nan iyakarka ana ganewa suratu nisa aya mai namba ta 136 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام الله يكي cewa نزل عليك الكتاب من سوقت القران غريب يا رسول الله مصدقا لما بين يديه قران iya gaskata da tafin da suka zo kafin zuwansa sannan wa anzala tawrata wal injil Allah shine saukar da taura kuma Allah shine saukar da injila min qabl tun kafin alqur'anin yazo hudan linnas qur'ana akwai shiriyar mutane cikin sa wa anzala alqur'an sannan kuma Allah ya saukar da alqur'an alqur'an huwa alqur'an sannan Allah ya saukar da alqur'ani mai girma innal ladina kafaru bi ayati llah Allah shi kaga waɗannan da suke kafircewa ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai radadi wallahu azizun zun intiqam Allah mabwayi ne ko mu abocin kamawa da karyawa shine intiqami ana fahimta a wannan aya ta cikin suratu ali imran kun ga akwai maganar nazzal alaikal kitab qur'ani yazo da maganar littafi sannan yazo da magana ta al-i'a al-imanu billah yazo da magana at-taurata wal injil qur'ani yazo da labarin at-taura yazo da labarin injila sannan kuma ya ce wa anzalal furqan ai wa anzalal qur'an kaga duk qur'ani wahayi daga Allah yazo wajen bada labarin wannan littafi na Allah masu girma wa ataina dauda zabura Allah ya ce min bawa annabi dawud littafin zabura annabi dawud alaihi salam al imanu bi rusul alaihi musallatu wassalam imani game da manzannin Allah siran Allah da aminci kara tabbata gare su maliki cewa wa huwa al-mu'min al-mukallaf bi anna Allah ta'ala shine mukallafi ya kudiri a zuciyarsa yi imani cewa Allah ta'ala istafa minan nasi rusula ya zabi wa ansu daga cikin mutane ya ba su manzanci ine istafa ya zabi wa ansu daga cikin mutane ana fahimta kun ga duk annabi zabin Allah ne an gane ko kuma annabta ba da ƙarfi ake neman ta ba ba da shekaru ba da kuɗi ba ba da danki ba zabi ne na Allah zabin Allah kuma shine ya san dalilin da yasa ya zabi wani zama annabi duk wanda Allah ya so sai ya nada annabi daga cikin mutanen wani al'umma yasa a wata ayar Allah yake cewa Allahu yasdafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah shine ya zabi manzanninsa daga cikin mala'iku sannan ya zabi manzanninsa a cikin mutane ana ganewa da kyau manzanni zabin Allah haka nan kuma haddan alqur'ani zabin Allah duk wanda Allah ya bewa haddan alqur'ani to shi ma Allah ya zabe shi summa awrasna alkitabal ladzi nasafaina min ibadina sannan muka gadar da wannan alqur'ani ga bayinmu waɗanda muka zabe su ji Allah saboda kada mahaddicin alqur'ani da ba annabi to duk Allah ne ya zabe su zabi ne daga Allah zuwa gare su ana fahimta istafa minan nasi rusula Allah ya zabi wa ansu daga cikin mutane ya ba su manzanci wa auha ilaihim kuma Allah yi musu wahayi shari'ahu yi musu wahayi shari'ar sa dokokin sa wa dinahu da kuma addinin sa yanda yake so a bauta masa ashe in kana so ka bautawa Allah ya dan uwa to ta hanyar abin da yazo ta wahayi ake bautawa ana ganewa ta hanyar abin da yazo sako daga Allah zuwa ga manzo to ta wannan hanyar kadai Allah yake so a bauta masa ana ganewa duk al'umma wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wa tajtanibu taghut kowace al'umma Allah ya tura mata manzo manzon nan in yaje iya cewa da su ko bautawa Allah ko gujewa bautar duk abin da ba Allah ana ganewa duk abin da zaka yi dan uwa ya yar uwa in dai sunan abin ibada bautar Allah kuma kana so Allah ya baka ladan wannan aiki kayi kokarin jona abin ya zanto ya samu asali daga wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda anan in kun gane abin da maliki cewa su wannan annabawa da Allah ya zabe su auha ilaihi Allah ne musu wahayi me yi musu wahayi shari'ahu shari'an Allah dokokin Allah da me kuma wa dinahu da addini duk abin da zaka yi a addini wahayi sallah wahayi ce azumi wahayi ne zuwa aikin haji wahayi ne bada zakka wahayi ne auratayya wahayi ne girma mahaifa wahayi ne ciniki saye da siyarwa wahayi ne bashi karba da mayarwa wahayi ne ana ganewa duk wannan wahayi ne zumunci taimakon maraya rabon gado duk wahayi ne mutunta kai da tsarewa kai mutunci da cin halal da gujewa haram duk wahayi ne duk wahayi ne shi addinin yanda ka san Qur'ani Allah ya sauko da shi daga sama to haka addini ma daga sama Allah ya sauko da shi kuma Allah baya san ta cewar dan adam a cikin addini kamar yanda baka yi saka yi magana a Qur'ani a rubuta ta ba haka yake a rubuce to addinin Allah ma haka yake baya buƙatar sai na dan adam a cikin sa abinda ake buƙata da kai kai kawai yasa Allah yake faɗa mana cewa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni bizaki kawai biza kai ne manzon Allah yayi ya sahabbai suka yi ya magabatan suka yi ya manzon Allah yayi ya sahabbai suka yi ya magabatan suka yi biza kake kawai
shine addini kuma shine riko da sunna amma ba a yarda ba dukkarka da malinta da ilimi a ce yau ka kirkiro wani ba addini ka ba shi gurbin zama ba zai karbo wallahi wallahi ba zai karbo ba ana fahimta tunda addinin wahayi ne daga Allah zuwa manzon Allah yace kuma ga yanda yake so a yi masa adam mun sha karanta muku yanda sallah ta zo da silsila sai da Allah ya turo mala'ika Jibril alaihi salam ya tafi da shi zuwa ga saman bakwai sannan a can ya karbo sakon sallah ya zo da ita a sallah bai sannan duk abin da daga an yi azumi ne ba da zakka ne aikin haji ne to manzon Allah iya zauna ki ka mai sako daga Allah shi to mai karantawa ana fahimta rabon gado ne bashi ne sai da siyarwa ne riba ce wannan riba ce wannan haramun ne wannan halal ne wannan duk wahayi ne daga Allah ana fahimta yasa addini baya buƙatar cewa dan adam kai hakuri abin da ya faru shekara 23 din nan ya zamto kana bibiya kana addininka akan wannan dai shekara 13 a Makka shekara 10 a Madina in kana so kai addini ingantacce to abin da zaka yi ka leka wancan shekarun ka ga yayi da yazo ya manzon Allah ya aureta da manzon Allah ya koma ga Allah ya sabai suka aureta wannan shine zalika dinul kayyo an gane da kyau Allah ya samu da shi sannan yayi wahayi addinin sa gare su wa amarahum bit tabalighi lil khalq sannan Allah ya umarci su wannan majalisi isar da wannan sako zuwa ga halittu gaba daya Allah bai yadda abauta masa ba sai ta hanyar manzo bai yadda ba yasa Allah ma yake cewa ma kunna mu'azzibina hatta naba asar rasula duk al'ummar da Allah ta'ala bai sauko musu da manzo ba to wannan al'ummar Allah bai so ya azabtar da su ba duk al'ummar da an azabtar da ita tun a duniya an kifar da ita to manzo ya zo ya musu wa'i sun ki karba manzo ya zo ya nusar da su sun ki karba yasa Allah ya to bayan manzo ya zo ya karanta mu ko ki karba an ba ku lokaci ko ki to sai Allah ya halakar da su amma duk al'ummar da kaga an halakar to manzo ya zo wa in min ummati illa khala fi hadhihi a fahimta yasa malamai suka dinga kara juna sani daga karewar lokacin annabi Isa alaihi salam kafin zuwa manzon Allah an ce ai samu shekara ta kai 500 akwai halittun Allah da yana mutane wasu mutu wani annabi Isa bai riske shi ba ko wani kuma ya mutu kafin manzon Allah ya zo sune ake ce musu al-muqtarimin wannan malamai dai sun ittifaqi Allahu a'lamu bihi Allah ne sanin da zai da su ko an fahimta Allah ne sanin da zai da su baka da wani hukunci zaka musu in Allah ya so ya sa su arhamarsa in kuma ya so ya sa su azabarsa bayan sa in tu'azibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim an fahimta amma lallai idan la ka'ida ta Allah shine sai ya sauko da manzanni ya turo su sannan kuma dukkan wata doka ta su za ta yi aiki shine fassarawa ma kunna mu'azzibina hatta na ba sa su in ba ku manta ba a farkon littafi wannan littafi malam yace shi mukallafi shine albaligu al-aqil allazi balagattu da'awatu al-islam shine wanda yake shekarun balaga kuma iya da hankali sannan kuma da'awar musulunci ta same shi ya taba ji an ce Allah ya ce annabi ya ce wannan shine mukallafi duk abinda Allah ya saukar na umarni na kansa duk abinda Allah ya saukar na hali iya kansa an fahimta wannan shine mukallafi wanda nauyen shari'a ya hauka sa shine ka'idar sa sharadin sa guda uku ne shekarun balaga yaro karima shari'a kai an fahimta yasa ma manzon Allah ce ƴaƴanku tun suna shekara 7 ku dinga koya musu sallah a lokacin ba ta zama dole a kansu ba yace in sun kai shekara 10 kuna musu barazana domin lokacin suna dab da zama sallah ta zama dole a kansu amma har yaro kai shekara 10 sallah ba ta zama dole a kai shi ba amma ana masa haka ne dan ya saba idan lokacin sa na dole ya zo dama ya riga ya saba amma yinda haka azumi yake ai ana ganewa amma akwai wani abu a musulunci wanda shi kuma balaga ba ta cikin sharadin sa da kai baliki da yaro karami wanda koma ya yi shi ba a yi ba, da tsoho, da kwarijo, waye kwarijo? Eh? Ranke ne tambaya nake. Ai, ba san wannan waye kwarijo cikin mutane. Ai, kuna gaban mu ranke ne. To da duk nau'i na cikin mutane, to wannan abin iya zama dole a kansu. Akwai abu ɗaya kuma shi ma wanda malamai sun ce sun rabu biyu, idan yaro ƙarami ya yi shi kuma ya balaga zai sake ko wanda ya iya yaron ya ije shi ma nan an samu ƙaulani bai da dole ba. Abin da ke dole akan yaro da babba da baligi da babba da danci da tsoho shine zakka. Zakka ba balaga bane shardinta. Ko yaro ne na koyi ya samu kuɗi ya kai nisabi shekara ta jiyo sai ya fita mai da zakka. Ana fahimta? Zakka ba ta buƙatar shardin balaga a cikinta. Shardinta shine a kai nisabi. Kuma wannan duke ta zama tutaka ce. Ana ganewa? Abu na biyu da suka samu saɓani shi ne aikin haji. Idan yaron da bai balaga bai yi aikin haji, to idan ya balaga zai sake ko wanda ya kafin balagarsa ya isar masa. To anan malamai suka samu ƙara juna iri. Wa an sun ce yayi, wa an sun kuma ce a'a in ya balaga in ya da hali ya sake. Ana fahimtar wannan? To waɗannan ba sa buƙatar shardin balaga a cikinsu. Amma kamar sallah, kamar azumi, an fahimta? Kamar dukkan abin da zai jawo ma lada ko ya saka zunubi, to dukkan ba a buɗe ma fayil ɗin rubuta lada da zunubi su kai shekaru baraka. Ana fahimta? To shi ne baligul aqil. Kuma in ka kai shekarun balaga ma sai kana da hankali, ka san abin da zai amfane ka, san abin da zai cutar da kai. Wannan shi ne alaman hankali kenan. Sannan kuma ka taɓa jin an ce Allah ya ce annabi ya ce. In dai wannan ukun ya cika a kanka, to dukkan wata doka daga Allah da kai take magana, ko ta ayi ko ta kar ayi, tana magana da kai. Ana ganewa? Saboda kar ku a dinga jin magana ce ai wani sai malamai ai wani sai kaza, a'a in dai ka cika wannan shirdin a rayuwa, to duk kitabin Alkur'ani da kai yake, kai musulmi ne ai, kai da kai musulmi ne, saboda kai kitabin da Qur'ani yake da kai yake. Ana ganewa? To wannan shine sai maliki cewa wa amarahum bi tablighi lil khalq. Allah ya umarci wannan manzanni su ida wannan sakonni da ya sauko musu ta hanyar wahayi zuwa ga halittunsa. An ce halittu a nan, kun ga ba a ce mutane ba, kun ga har aljanu ma. Wa inna min as-salihuna wa min laduna zalik wa inna min al-muslimuna wa min al-qasidun. A cikin aljanu akwai mutanen kirki, akwai wanda ba mutanen kirki ba. Ko manzon Allah ya je yayi wa aljanu wa'azi har sun musulunta. Wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana ajibu da'iyal lahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim wa man la yajibu da'iyal lahi falaysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaka fi dalalin mubin. Kaga aljinu hasu fara wa'azi daga jin manzon Allah ya musu wa'azi, su koma ga al'umma su musu wa'azi. Yasa na aka ce wato amaron bin tabalihi ila al-khaliqi, domin ba kai kadai bane akwai aljani, shi ma iya karbar wa'azi ya san har da ya san haka. Ana ganewa? Wa amarahum bin tabalihi ila al-khaliqi ma unzila min rabbihim. A isar da wannan sako zuwa ga halittun Allah, abinda Allah ya sauko da shi zuwa gare su. Liqatay hujjatihim alayhi yawm al-qiyama, domin wannan abin ya zama to yankan hanzari a gare mu a ranar kiyama. Shi ne maganar wannan. In ka ji an ce abu kaza haram, abu kaza haram kake aikatawa, to wannan ya zama yankan hanzari akan gaba da kiyama. Ai baka ce baka ji baka ji ai. In Allah bai yabe ma ba, in ya azabtar da kai adalci ma, domin ka ji. Ana fahimta? Shi ne da ya zama to yankan hujja, yankan hanzari. Shi yasa ya ƴan uwa, duk mutumin da Allah ya kaddara yake zuwa gun karatu, ya kamata a ci rayuwarsa ta canja. Ya kamata. Wannan shi ne babban ribar da ake samu a gun karatu. Rayuwarka ta canja daga wanda baya zuwa gun karatu. ka san maganar da zaka faɗa, ka san abin da zaka ci, ka san abin da zaka sha, ka san da wa zaka yi mu'amala, ka san waye abokinka, waye amininka, ina zaka je da ina ka tafi. Kullun ka dinga yi wa kanka wannan tambayar, domin kai kana cikin mutanen da suke kokarin sanin me Allah ya halatta, me Allah ya haramta. Amma duk wanda ba sa layin ilimi, ba sa zuwa gun karatu, to suna rayuwa ne tamkar dabbobi. Domin wani zai kutsa cikin abin da Allah ya haramta da gangan da alfahari da gadara. Amma a matsayinka ne mai zuwa gun Allah ya ce, annabi ya ce, da wahala kai wannan. Ya zamiyar kafa can da can, wannan kuma dukka dama an ce, in ka guji manyan laifuka ƙananan Allah zai yafe musu. So daga amfanin zuwa gun karatu, kada a rayuwarmu ta kasa canjawa da wanda ba sa zuwa gun karatu. Ka san abin da zai amfani ka, ka san shirme, ka san waye ya kamata ya zama abokinka, ina ya kamata a danka, ina ne bai kamata a danka ba, suwa ya kamata su zama abokanka, suwa ya bai kamata ba haɗa ranka da suwa. Duk wannan shi ne amfanin zuwa gun karatu. Ana fahimta? Domin duk abin da kai bayan ka balaga, to iyayen maka tubatan a rubuce, ko magana kai ba, magana Allah ke cewa ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid. In dai ka kai shekarun balaga kai magana tana nan a rubuce, ko mai kyau ce maganar, ko akasin mai kyau tana nan a rubuce, kuma da ita Allah zai hukunta ka gobe alkiyama. Shine ne liqata'i hujjatihim alayhi yawm alqiyama wa ayyada hadhihi ar-rusul bil mu'jizat. Waɗannan manzanni sai Allah ya karfafe su da mu'jiza. Ana ganewa? Mu'jiza shine wani abu da Allah yake bawa annabawa wanda sabanin abin da al'ada ta haifar. Yanzu misali, a al'adance hannunka ba yanda za a yi ka fito da yake kama haske kamar rana ba zai yi ba. Allah bai kaddara ma wannan ba. To mu'jiza ta sa Annabi Musa alaihi salam idan yayi haka da hannunsa, idan ya fito ya daga ba wanda zai iya kallonsa, zai zama tamkar rana. An gane ko? Wannan mu'jiza ce. A yanda Allah ya halicce mu a al'adance, idan kana da sanda, idan ka ajiye ta ko kiyar shi ba za ta zama wadda tana muji, za ka ajiye ta sandar ta, ka ɗauke ta a sandar ta, haka take. To amma da yake mu'jiza ce, sandar Annabi Musa iya ajiye ta, fa iza hiya hayyatun tas'a, ta zamto gato ta miciji, kuma tana yawo tana fasa kai, kuma in ya ɗauke ta ya zama sanda ko ya rika ta. Wannan mu'jiza ce. Daga cikin misalan mu'jiza, dutse Allah bai nufaci shi ya yi numfashi ba, Allah bai nufaci shi ya fidda wani abu mai rai daga cikinsa ba. Amma domin mu'jizar manzanni Annabi Hud alaihi salam, afwan Annabi Salihu alaihi salam, sai al'umma suka buƙaci cewa ba za su yi imani da shi ba har sai wani dutse katoto ya yi naƙuda ta kuwa ta fito daga cikinsa, kuma yadda tana binta a baya. In haka ta faru sanan za su yi imani da shi. Yake shi Annabi ba irin mutane ba ne. Duk abin da manzo ya roƙi Allah, Allah ya gama ba shi. A take Annabi Salihu alaihi salam ya ce, Allah ga buƙatar mutane, da ina buƙata a yi wannan. Suna ji dutsen ya kama naƙuda, iya wuri kaman taguwa za ta yi. Suna nan a tsaye suna kallon, ko sai ga taguwa ɓulta fito daga dutsen, kuma ga ɗanta iya binta. Haka wannan mu'jiza ce. Duk tsafin mai tsayi ba zai iya wannan ba. Ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya zaune a garin Makka, watan nan da kuke gani wannan wata, ya sauko. Da ya sauko ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tsage biyu. Ɗaya ɓangaren watan ya shiga ta nan hannunsa, ya shigo ta ƙirjinsa ya fito ta wannan hannun. Ɗayan ma ya shigo ta nan ya fito ya fita ta nan. Kuma su gana kallo ya tafi sama ya je haɗi a sama. A gabansu aka yi wannan. Duk tsafi mai tsayi ba zai yi wannan. To wannan shi ne mu'jiza. Shi ne amrun khariqu lil ada. Wani al'amari da ya saba wa al'ada. Ba wanda zai iya yinsa. To sai Allah ya ƙarfafi annabawa da mu'jiza. Domin ɗan adam wani lokaci iya son ganin ƙwaƙwaf. An gane ko? Ɗan adam Allah ya halicce mu da san abu mu gani. Wannan haka Allah ya ce mu da wannan. To an ce wannan manzo ne, ɗan saƙon Allah ne, daga Allah yake, Allah iya mai wahayi. To ana so a ga wani abu saɓanin abin da ba wannan ba. Ko ba gaskiya ba ne? To sai Allah ya ƙarfafi manzanni da wannan mu'jiza. Ga sunan. Ya ce, in kun je wannan ya zama to shine dalilin cewa daga ni kuke ni ne na aiko ku duk wanda ba ni na aiko shi ba zai samu damar irin wannan aga annabi ya zo da mu'jiza to iya cikin abin da zai tabbatar wannan manzo daga Allah yake tsafin mai tsafi sihirin mai sihiri ba zai yi ba ai annabi Musa da yaje Fir'auna ai ya ce sihiri ya zo da shi ko aka yi aka tara masu sihiri gaba ɗaya na wannan duniyar aka yi musabaka ta sihiri a musabaka mana ta ce wa aka yi tun daga mazaɓa aka yi local government aka yi jiha ai aka tace aka yi musabakar masu sihiri yawa ta ƙasa ma aka tato ƙwararru gwanayen masu sihiri aka ce da su za su kara da annabi Musa da yake haka aka yi kuma da yake na su sihirin ne a lokacin kowa ya san ƙarya suke na san da yake mu'jiza ce a lokacin ta tabbata mu'jiza ce Fir'auna da mutanen duk Allah ya kunye ta su kun ga wannan shine mu'jiza ce to Allah ya karfafi manzayi da mu'jiza wa asamahu min al-ma'asi wani abu da Allah ya yi wa manzanni shine ya katange su daga sako ba manzan da yake saban Allah ba shi duk manzo Allah ya sa mai rigar kariya baya sabawa ana ganewa wal munkarat Allah ya musu katangar karfi da aikata munanan ayyuka duk manzo dukkan su gaba daya ba wanda zaka ji an ce yau ya aikata mummunan aiki ba domin Allah ya musu katanga ya tsare su wa bin nasri ala muttabi'i subul kufr sannan kuma Allah ya taimaki manzanni ya ba su nasara akan masu bin hanyar kafirci wal gawaya da hanyar wawayen mutane wal dalalat da hanyar batattun mutane Allah ya taimaki manzanni akan duk masu bin wannan hanyar Allah ya kawo wa manzanni nasara a kansu wa awwaluhum adam abul bashar farkon su shine annabi adam uban mutane shine abul bashar shine farkon halitta dan adam a duniya kuma an halicce shi daga ƙasa ne an fahimta da aka halicce shi daga ƙasa sai kuma Allah ya halicci matarsa daga jikinsa wa khalaqa minha zawjaha daga an ce daga ƙarƙashin haƙarƙarinsa na hawa Allah ya halicci na Hawwa alaihi salam an gane ku an ce ƙarƙashin haƙarƙarin hawa kuma na samu wanda ya dan bauɗe din nan yasa yanzu zaka zauna da Hajiya sai ga Hawwa ku yi hakuri a wani lokaci na bauɗe suke da haka ne mana haka manzon Allah ya faɗa yawa in ka ce saka meke ta to za ta kare kare kuma gire saki shi yasa shari'a ta ce mace ko ta kai shekara 70 in za ta yi aure ɗanta zai iya zai mata wali in tana da ɗa an gane ko kuma aka rasa wanda zai bada aurenta ɗanta zai iya bada aurenta a shari'a wannan ba wani abu ne shi yasa manzon Allah a wani hadisi ya kira su naqisatul aql wadi mata suna da tauyayyen addini me fasar tauyayyen addini a wata akwai kwarki ne ba za ta yi sallah ba in ramadan ne akwai kwarki ne ba za ta yi azumi ba ba za ta dauko qur'ani ba kaga naqisatul din wal aql me aql eh ku faɗa aql ku ga faɗa ba ni ba suna jin kwa mata an ce suna da tauyayyen hankali yasa a sheda ma aka ce shedar namiji da yake yaje da shedar mata guda ne ana fahimta duk haka Allah ya kaddara musu kuma ya halice su haka amma kuma wani abin dadi wallahi aikin su na higa da yana kuma bashi da yawa aikin su bai fi kwaya kudi kawai ban sai su ga alƙar amma kai naka ya fi dubu wani dari manzon Allah ya ce idza sallat khamsa wa samat shahra wa ta'at ba'laha wa hafizat farjaha dakkal aljannata rabbiha idan mace ta yi aiki guda hudu a musulunci ta zama yar aljanna aiki hudu kawai na farko ta kiyaye sallah ta kiyaye azumi ta yi wa mijinta da'a da biyayya ta kiyaye mutuncinta magana ta gari duk matar da ta yi wannan to manzon Allah ya ce yar aljanna ce ita su ba su ba ruwansu da ciyarwa ba ruwansu da neman masara ba ruwansu da tsadar shinkafa da tsadar maki da man girki duk ba ruwansu da wani ba ruwansu da biyan kuɗin makaranta ba ruwansu da zuwa asibiti duk wannan ba kai su wani ba ruwansu da zuwa gona ba ruwansu da taki yayi tsada guda ta duk ba ruwansu da wani kai ne in ka dau dan kodo ka cuce ni to akwai zulubin sa kanka zai kalliya ya kiyar kaga mata ba su da wannan ba su da wannan dole ne su suna zaune sai ka musu wannan hidimar dole haka Allah ya kaddara tun daga annabi adam aka fara tun daga shi ana ganewa tun daga annabi adam Allah ya kaddara namiji shi zai wa mace wahala yasa Allah ya ce askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudaruhunna litudayyiqu alayhi Allah ya ce kai zaka sama mata gida kuma ta kwace gidan a ce gidan kaji ya wale ko ba ka siya mana ai gidan wance zan je gidan wance zan je kaga ta kwace gidan ya zama nata kika sha wahala neman fegi da siyan bulo da ginawa amma ta kwace gidan kuma Allah ma ai ya ce fattaqullaha rabbakum la tukrujuhunna min biyutihin idan kun sake su ma Allah ya ce ku ji tsoron Allah kar ku fudda su daga gidajen su Allah ya ba su gida Allah ma ya ba su ko bari sai ta gama idda ta yi komai ba a samu daidaito ba ka bai da ita ba ta kammala idda sannan kuma sai gabata ihsani ta fita ka samu kaman 250 a haka ne mana ka ce wance tunda Allah ya kawo sabanin da gashi har kin gama idda kuma Allah bai ka dalilin sa komawa ba to da Allah ga wannan kije ki dan tsauna kafin Allah ya baki bai shaka ki aho kiriwa wannan shine mutatu talaq kenan mutatu talaq qur'ani ya fada ai ya fada amma yazo da sunnar ba ayinta wannan sunnar ba ai eh bace ba za ta karba mana ai rabuwan ba a so ta haifar da gaba ai qur'ani ya ce wala tansawul fadda bainam ko an rubuto ku tuna da akwai alkhairi a jinku ka je ka neme ta ba mu maki ba kai dai bane ta saurare ka ta baka dama ka zo gidansu ta fidda kai an ce ka zo kai aure ta hana ka hana ta bacci da waya da chatting da waye an zo an yi soyayya an daura aure duk wannan kanka manta da wannan mara ai ne fonta din kai ko da Allah zai kaddara rabuwa to wannan alkhairi kanka manta da shi ba mu maki ma an hayu kuma haka bane to Allah ce wala tansawul fadda bainakum kar rashin mutunci ya barke bayan rabuwa ai zama mutunci haka Allah ya ce ka bata mutu atu talaq an sake ta eh ta gama idda eh ba a daidaita ba eh kuma zaman iddan nan da za ta kai zaka ci da ita ka sha da ita ba in ba ta da lafiya ka kai ta asibiti ka mata goman wanki sabulin wanka kuma ba za ta ba girki ba da kayan kwalliya duk sai ka kawo a wannan kwanakin idda sai ka kawo kuma tana nan a daki a zanta yi wankan ta ta yi komai girkin mata ce ta kawai za ka mata ba za ta yi ba ka zo ka meka mata ka fice in kuma daki ɗaya ne a gidan ko daki da falo ne a gidan sai ka fice shago wajen kwana ka farta a ciki haka ake yi wannan shine musulunci ba shine aure a musulunci wannan amma ba haka muke yi ba wani awaya zai zuke da kar na zo na same ki a gidan to waye ce kai wannan waye ce kai wannan ba daidai bane ba daidai bane shi yasa sa'id ibn al-musayyib Allah ta'ala ya kara masa rahama wani yazo ya same shi yake cewa akar muka Allah ina da yata isa aure wa zan aurarwa wa zan bawa sa'id ibn al-musayyib ta zawjaha min taqi in ahabbaha akramaha wa in abghadaha la yazlimuha fa inna lahu wizat tabi'u yace a shawarar da zan baka ka aurar da ita ga mai tsoron Allah kar ka duba kudi ko mulki ko sarauta ko kaza ka nemi taqi mai kiyaye dokokin Allah ka aurar masa da wannan idan iya kaunarta zai karrama ta da haƙi zai bata idan ta fusa ta shi ta bata masa rai ba zai zalunce ta ba domin iya da abin da yake taka masa burki ya san zalunci haram haka sa'id ya biya wancan bawan Allah shi ana fahimta to wannan shine aikin sa kadan ne za su tafi aljanna kuma su zauna in kun rabu ka ba su mutu atti talaq ka ɗebo kuɗi masu yawa ka ba ta riki ki gida kuma kafin Allah ya ka miki biji Allah ya bada lafiya Allah ya bada zaman lafiya haka ake Allah ya samu dace ai ba zo wannan live ba ba mu zo wannan ba din ba tukun na malai isa malai yake cewa annabi adam alaihi salam shine farkon manzanni ko awwaluhum adam abul bashar wa akhiruhum annabi kuma manzon karshe wa afdalu wa afdalahum da wanda yake su falala wa shahidu alaihim da mazu da mai bada shaida a kansu yawmal qiyamah ranar alqiyama wa katamahu da cika makin su sayyidina muhammad shine shugaban annabi muhammad
sallallahu alaihi wa sallam salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in siran Allah da aminci tabbata gare su gaba daya qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ci gaba da cewa to ko da yake mun zo gabar ayoyi da malam zai kawo game da manzanni ya kawo ayoyi masu yawa game da sha'anin manzanni kuma ana min ishara cewa lokaci ya ci mana sai an yi shimfida mun ji suwaye manzanni da irin baiwa da daraja da Allah ya musu da farala kafin mu shiga ayoyin to zamu sai da darasin anan sai Allah ya gaya mako mai zuwa sai mu tashi kan wannan gaba ta wannan ayoyi insha Allah abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya hada mu aladan abinda nayi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya dauke mu da kansa dare da ku Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu kuminta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu kunguji mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya cika mu ya cika mahaifa muna roƙon Allah ta'ala ya shirye da mu da zuriyar mu gaba daya ya sanya mu da mu da su ɗan aljanna Allah ta'ala muna roƙon ka alkhairin duniya da lafiya Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ka hada mu da alkhairi karba mu da shiri Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu ka gida ku asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka sa mu yi lafiya mu wange lafiya Allah ka sa mu yi lafiya mu wange lafiya Allah ta'ala ka taimaki addinin musulunci da masu taimakon sa Allah ka askantar da kafirai da masu mana zagon kasashen addini Allah ta'ala muna roƙonka wannan karatu da nake ka sanya masa albarka Allah ka sa zama haske a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya ba mu ikon jara kusakuran mu Allah ya ba mu ikon tabbatuwa akan daidai ya rabbal alamin muna ƙara addu'a wannan yanayi da ake ciki a wannan ƙasa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya fitar mu daga wannan kunci wannan wahala ta rayuwa da ake fama da ita Allah ya kawo mana sauki da gare shi Allah mun tuba muna kawo kokumbara Allah ka sauta mana wannan rayuwa ya rabbal alamin duk wanda yake cikin kunci Allah ka fitar da shi gaba daya ya kuma wanda yake buƙatar wani abun Allah Allah ta'ala ka hada shi da alkhairi mai neman tsari wani abu Allah ya tare mu gaba daya muna ƙara addu'a ga wanda ya asasa wannan maktaba Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karba ayyukansa na alkhairi Allah ya cika mahaifansa da namu Allah ta'ala ya shirya zuriyarsa da tamu Allah ya ƙara masa buɗi cikin harkokinsa da namu Allah ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi